الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شيم البركة مسلا شو عثمان ابن عفان أنا قدنك يا أتكين قدنكنو أولا يمشي لنا الرجوماء 23 ga watan Jumada Saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 434 wanda kuma yazo daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2013. A wannan majalisi ne albarka wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin almu'awwidhatayn وتقول أعوذ برب الفلق دكما قل أعوذ برب الناس مناتكم قل أعوذ برب الفلق وعندما فارا تفسيرا أوان شنساتم الله تعالى إنا شوى قل أعوذ برب الفلق كشيء إنا نيمن قلي دأبين جن سافية من شر ما خلق دكتر أبند يهلتا ومن شر غاسق إذا وقب دكما شر دري لوك تشندين غميد دهنسا ومن شر النفاثات في العقد دكما شر ما سو توفتو في أشكيون كل قلي ومن شر حاسد إذا حسد دكما شر ما حسد في دنيا حسد. من شي وانا سورة تاقن شنيما صلي دك أبوبوا وداهدو أبو نفرقو من شر ما خلق أبو نبيو من شر غاسق إذا وقب أبو نأكو من شر النفاثات في العقد أبو نهدو من شر حاسد إذا حسد. من يما قنا أكان أبو نفرقو واندشين من شر ما خلق واند أشكن وانا الله تعالى يادون كليما قنا يتي من شر ما خلق واند دك وانا أبن ديكي دا شر دو وانا أبن ديكي دا مبنتا دو وانا أبن ديكي تروا سواء دقاك متنة شكران كانسا هو وانيني زي مسا سواء واند زي مسا متنة او وانسا كوبا متن بني كو دباني دك وانان سنشك كركشن من شر ما خلق. سمود هكذا بقى آية تفرقو تازو دا بيان نيمن تلي دقا دكا ابن زي چوتر دكا ابوان ديكي دا شر ادو قلي اچوري افاتدي. سننكما آية تقبى يتزود بچن من شر غاسق إذا وقب واند شيكم وانا انكي بانش وانا ابني ليكي تتلدى ابو واند تكي تكيد شر daga cikin abinda ayar farko tazo da shi a ture tazo da shi a ainihin adul kulli saboda haka wannan shine malamin suke kira at-takhsis ba'da at-ta'mim ko al-khas ba'da al-am min sharri ghasiqin idha waqab daga sharrin dare lokacin da ya lullufe da duhunsa wannan shine ko ince ita ce mafi wato fassarar mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara ghasiqin idha waqab da cewa ana nufin dare al-ghasiq sun fassara shi da al-layl wato dare lokacin da ya lullufe da duhunsa Abdullahi dan Abbas yace al-ghasiq idha waqab ay al-layl idha aqbala bi zulmatihi min ash-sharq ana nufin dare lokacin da ya gabato ya dirka ko da duhunsa daga yamma daga gabas sannan ya shiga cikin komai ya duhunsa ya lullube komai wannan shine abinda Ibn Abbas ya fassara ghasiq idha waqab kalmar al-ghasiq daga al-ghasaq ne al-ghasaq tana nufin zulma tana nufin duhun dare larabawa sukan ce ghasaqa al-layl sukan ce kuma ghasaqa al-layl wato sukan kawo shi lazim wato sukan kuma kara masa hamza wato sukan kashi thulathi sukan kashi ruba'i ko sai ghasaqa al-layl ko sai ghasaqa al-layl wanda dukkanin shi yana nufin dare yayi duhu ko ainihin ya game ko ina da duhunsa shine Allah ta'ala yake cewa a wata ayar aqimis salata لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا to kasayar da sallah لِدُلُوكِ الشَّمْسِ yayin da rana ta kauce daga tsakiyar sama ila غَسَقِ اللَّيْلِ har zuwa lokacin da duhu zai shigo wato sallar maghrib da kuma sallar isha saboda haka wannan shine ita ce fassarar da dama daga cikin malamai saboda haka al-ghasiq sun fassara shi al-layl az-zulma duhun dare sannan al-waqab al-wuquf da larabci yana nufin ad-dukhul shigar wani abu ko shigowa saboda haka idza waqab ay idza aqbala aw dakhala fi kulli shay'in bi zalalihi yayin da dare yayi duhu ya kewaye ko ina wato ko ina ya zama yayi duhu kirin saboda duhun dare saboda haka al-wuquf ko al-waqf malamai sun fassara shi da shigowar dare bayan rana ta fadi wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan ayar al-ghasiq cikin wannan ayar da cewa ana nufin al-bard ana nufin sanyi ce min sharri ghasiqin ana nufin daga sharrin mai sanyi saboda suka ce dare ya fi rana sanyi wato sanyin da yake a dare ya fi wanda yake da rana saboda haka suka ce al-ghasiq a nan ba ana nufin mai duhu ba ana nufin mai sanyi duk dai suna nufin dare din sai dai waɗancan sun fassara dare mai duhu wannan kuma suka ce dare mai sanyi suka ce al-ghasiq ana nufin sanyi saboda fadar Allah ta'ala da yake cewa hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaq هذا فليذوقوه حميم وغساق وان الاذابر ستندنيتا حميم اذابا تيتروان زافي مي صننن تفرفتا مي صننن زافي وغساق دقوب مي صننن سني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ستكيتو دقنا اكتابو كلمر غاسق اذا وقف سورا كسفر دعك سفنتا shi dare da ita a cikin wannan ayar tana iya daukan ma'anar duhu tana iya daukan kuma ma'anar sanyi to duka wannan idan muka duba babu talafi wato fassarorin biyu duka ba sa cin karo domin ana iya sifanta dare din da cewa mai duhu ne kuma ana iya sifanta shi da cewa mai sanyi ne saboda haka kowanne ya sifanta daren da ɗaya daga cikin sifofinsa saboda haka al-Qur'ani ko in ce ayar wannan tana iya kunsar duka ma'anonin guda biyu sai dai anan mufassara shi da duhu zai fi dacewa da neman da batun neman tsari ana maganar batun neman tsari ne maganar batun neman tsari ya fi dan ya wato ya fi alaka da duhu sama da sanyi saboda sharri ya fi dangantaka da duhu sama da yadda yake da dangantaka da sanyi, saboda haka muke min sharri ghasiqin idza waqaf, daga sharrin dare idan ya lullube da duhunsa. Ya bu muce da sharrin dare idan ya game da sanyin sa, saboda maksun sharri ake yi, sharri kuma ya fi dangantaka da. Sannan idan muka duba kalmar falaq da ta zo, kamar ana kwata ana wato danganta kalmar falaq da ita kalmar ghasiq, a can aka ce kul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin safiya da ubangijin asbahi. Asbahi shine haske wanda yake fara fitowa domin ya zama ya jagoranci hasken da zai bayyana a cikin wannan yini din. Kaga an nemi tsari da ubangijin da ya mallaki haske domin a yaki duhu wanda shi kuma ya tattare sharri. Saboda sai ya zama na akwai taqabuli, wato wannan sifa da aka jingina wannan haske da aka jingina ubangiji da zuwa gare shi ya fuskanci dare da aka jingina sharri zuwa gare shi. Akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, kuma hadisi ne da shi Tirmidhi din ya inganta shi, wasu malamai na hadisi sun inganta shi kamar Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah ya inganta shi a cikin silsilar sahiha, wanda an karbo shi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha. Tace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama hannuna, sai ya daga kai ya dubi wata a sararin samaniya, sai ya ce da ni, ya Aisha, ista'izi billahi min sharri hada, ya Aisha, ista'izi billahi min sharri hada, fa inna hada huwa al-ghasiq idha waqab. Yace ya Aisha, ya da Allah ku kyale shi, ya Aisha, ista'izi billahi min sharri hada, fa inna hada huwa al-ghasiq idha waqab. Yace yake Aisha, ki nemi tsari daga sharrin wannan, ya nuna mata wata, yace domin wannan shine al-ghasiq idha waqab, shine al-ghasiq idha waqab, shine dare idan ya lullube da ruhunsa, ko kuma shine Allah ta'ala yake ishara zuwa gare shi a cikin wannan aya. To anan kaga kamar an samu fassara ta uku kenan, banda fassarar dare da cewa ana nufin duhu al-ghasiq, duhun dare ko al-ghasiq sanyin dare, kuma har ila yau ana nufin wata. To tunda wannan ya inganta, watakila wani ya ce me zai hana a taƙaita fassarar akan wannan, tunda wannan fassara ce da bawiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi fassarar, ya fassara mai ce fa inna hadha huwa al-ghasiq idha waqab. Sakile shi, to dan me ba za mu taƙaita akan wannan ba, mu ce anan ana nufin sharrun wata, ba wani abu daban ba, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa Aisha. To shine Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin tafsir al-mu'awwidhatayn dashi yake cewa wannan baya warware waccan fassara, wato wannan fassarar da aka samu a cikin sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi ba ta warware waccan fassara da malaman tafsiri da dama suka tafi a kanta, saboda shi kansa wata alama ce ai ta dare, aya ce min ayatil layli, sultan ne min sultanin layli, fal qamaru ayatul layli wa sultanuhu, wata aya ce alama ce da take, kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ja'alna al-layla wan nahara ayataini fama hawla ayatul layli wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-ghasiq idza waqab anan gaskiya ne, domin batu ne da ya fito daga wanda yafi kowa gaskiya, kuma wanda yafi kowa sanin Al-Qur'ani. Sai dai wannan baya kore kuma abinda sunan kalmar al-ghasiq za ta kunsa, kamar yadda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da al-masjid alladhi usisa ala taqwa, wanne ne masallacin da aka gina akan tsoron Allah, sai ya ce masjidi hadha, ce wannan masallacin na. Wannan baya kore cewa masallacin Quba ma an gina shi ala taqwa, wannan baya kore cewa masallacin Baitul Maqdis an gina shi akan taqwa, sai dai yana so ya ce wannan shi yafi kowanne cancantar ya samu wannan suna, amma ba yana nuna cewa kuma duk wani masallaci ba wannan ba, lam yu'assas ala taqwa. An fahimta? Saboda haka wannan tafsiri na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana nan illa iyaka zai kara fito mana da tafsirin ayan ne cewa ana nufin dare da duk abin da daren ya kunsa wanda wata yana daga cikin ayoyinsa wanda suka fi bayyana sosai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. To me yasa za mu nemi tsari daga dare, daga sharrin dare? Abin da yasa Ubangiji ta'ala ya umarce mu da mu nemi tsari daga sharrin dare idan ya lullube da duhunsa shine dare ya kasance wata matattara ce ta dukkan wasu mugaye, sawa'un mugun nan mutum ne ko ba mutum bane, sawa'un mugun nan dabba ce ko mutum ne ko aljannu ne, matattararsu ita ce dare. A lokacin ne suke tattaruwa, a lokacin ne shaidanu suke wawwatsuwa, a lokacin ne suke samun dama wato su sakata su wala yadda suke so a daidai wannan lokacin wato cikin dare, sama da yadda suke walawa su sakata su yi kai kawo da rana. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim da Sunan Abi Dawud da wasu daga cikin littafan hadisi, hadisin Jabir ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول كدك سكي دبوبينكو تكفو بردبوبينكو أسكي ko kada ku bar ƴaƴanku a take suna ta yawo suna ta kara kaina suna ta kai kawo idan rana ta fadi. Yace hatta tazhaba fahmatul isha, hatta wannan duhun na farko na isha'i ya tafi, wato sai lokacin da wannan duhun ya tsala ya fara yayi gaba. Yace fa inna ash-shayatin tanba'u idha ghabat ash-shams, daidai lokacin da rana take faduwa a daidai lokacin shaidanu kuma suke wato tarwatsuwa su warwatsu su bazu su shiga ko ina da ina. To a daidai wannan lokacin idan da za ku saki ƴaƴanku suna tara kai na su yana su shiga nan su hauna su sauka nan, shaidani na iya bige wani wala iyazu billah. Haka nan dabbobinku kuka basu suna tara kai na a wannan lokacin, wani abu na sharri, wani abu na cutarwa zai iya ya same su, domin a wannan lokacin shaidanu suke ta kara kainarsu. Ashe kaga daidai da lokacin wato idan dare yayi wani lokaci ne da shaidanu suke samun dama su fito daga duk inda suke a boye, domin su ga sun fanfama sun shiga cikin al'umma ko sun shiga cikin mutane domin su cutar da su. Da haka arwahul khabisa a wannan lokacin suke watsuwa. Akwai hadisi sahihi a cikin Musnad Abi Ya'la, shi ma hadisin Jabir ne, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza sami'tum nubahal kalbi bil layli aw nuhaqal hamir fa ta'awadhu billah fa innahum yarawna ma la tarawun wa aqillu al khuruj idza hada'at ar rijl fa inna allaha yabuthu fi laylihi min khalqihi ma yasha. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan kuka ji haushin karnuka da daddare ko kuka ji kukan jakuna, yace to ku nemi tsarin Allah, domin a daidai lokacin wannan suna ga abin da ba ku gani. Lokacin da suke ta haushi ko jakuna suke ta kuka da daddare, akwai abin da suka gani na shaidanu wanda ku ba ku ganin su. To ku nemi Allah ya tsare ku daga dukkan wani mugu, duk wani mugu Allah ya muku iyaka tsakanin ku da shi. Kuyi wannan, fa innahum yarawna ma la tarawun, cewa aqillu al khuruj idza hada'at ar rijl, lokacin da gari yayi tsit ba motsi, to ku takaita kai kawo ku takaita fita, domin su kuma waɗannan miyagun al arwahul khabisa su kuma a lokacin suke ainihin baza kasuwarsu, a lokacin suke wato baje kolin su, yayin da gari yayi tsit annabi ya ce to fa inna allaha yabuthu min khalqihi bil layli ma yasha, in dare yayi Allah yana taso abinda ya ga dama daga cikin halittarsa su ba su fita. to a dai wannan lokacin sai ku abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bada nasiha da ilmantarwa da tarbiyantarwa yace kuma ku rufe kofofin ku bisa ambatan Allah cewa jiful abwab wa kursallahi alaiha za ku rufe za ka sa sakatar kofar gidanka ko kwado a kofar gidanka ko me za ka sa so ka fada sunan Allah kace bismillah ka kirawo ubangiji lokacin da kake sa kwadan lokacin da kake sa sakatar fa inna shayatina لا تفتح بابا اجيف بذكر اسم الله دكان قفر da za a rufe ta kuma a ambaci sunan Allah to ta fi karfin duk wani shedani duk da karantarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama yadda zaka tsare kanka daga sharri ghasiqin idza waqaf ya zaka tsare kanka daga sharrin dare lokacin da ya shigo da duhun sa to zuwa da dare yajri fil layl min anwa'il sharr ما لا يجري في النهار da daddare eh abin da yake watsuwa na sharri abin da ake a cikin dare na sharri ba a yin sa da rana kafircin da ake da daddare da fasikanci da saban Allah da sihiri da sata da ha'inci da falfasha da duk abin da zaka sani na saban Allah na bijirewa Allah wanda ake yi da daddare ya ninninka abin da ake yi da rana saboda haka sharri ko da yaushe ana yana hada da zulma yana hada da duhu saboda haka Allah ta'ala ya sanya dare ya zama lokaci ne da mutum zai je gidansa ya kwanta ya huta ba lokaci bane da kai kawo ba lokaci bane na hada hada lokaci ne na ahuta to ja'alna al-layla libasa wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun saboda rahmat sai da ubangiji ta Allah ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi ay fil layl dan ku huta da daddare saboda haka Allah ta'ala ya sanya al-layla sakanan dare lokacin hutu ne domin akwai waɗanda su kuma suke harkokin su cikin dare wanda haduwar ku da su ba za ta yi kyau ba saboda haka ku an bar ku muku rana ku je ku nemi falalar Allah su kuma ku kale su da daren ku nemi Allah ta'ala ya shiga tsakanin ku da su saboda haka ash-shayatin taf'alu fil layl ma la taf'aluhu fil nahar abinda suke yi da daddare ba sa iya yin shi da rana domin rana haske ne su kuma ikon su ya fi karfi da daddare ko gurin da yake da duhu ko mutanen da suke ma'abuta duhu ma'abuta duhun zuciya shi yasa lokacin da aka tambayi Musailama Musailamatul Kazzab annabin ƙaryan nan Musailamatul Kazzab lokacin da aka tambaye shi kaifa yatika alwahyu kaifa yatika alladhi yatika wayinka ya kai yake zuwa maka sai yace fi zalma'i hadathu a cikin duhun dare to kaga tun da kadan zaka san tanazzalat wannan alaihi shayatin saboda wannan lokacin yafi dacewa da shi ga duhun bakar aqida ga kuma duhun dare ga kuma duhun shaydanu saboda haka sai su zo masa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Aisha ma yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi ka duba bambanci annabi kace Aisha ce duk sanda annabi ya yi mafarki ya ga wani abu a mulki sai ya zo kamar hasken asuba kaga sai aka fassara wato sifan tawahayinsa da hasken asuba shi kuma wancan sai yace cikin duhun dare bakin duhun dare wahayi yake zuwa masa kaga za ka gane wancan wahayin shayatin ne wannan ne wahayi rabbil alamin to da wannan aka fa hujja akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abin da yake zuwa masa daga Allah ne shi kuma abin da Musailama al-Kazzab yake fada daga shaydan ne shi yasa suka ce ko sihiri ne ko sihiri ne sihirin dare wanda aka kulla shi da daddare ya fi cutarwa sama da wanda aka yi shi da rana saboda haka ko su da daddare ko su masu sihiri sun fi son su yi kulle-kullen su cikin dare sun fi so su yi bille-billen su cikin dare domin a lokacin sun fi samun haduwa cikin nutsuwa da shaidaninsu da suke bukatar haduwa da su shi yasa wani da ya tashi ya yi littafin koyar da sihiri sai ya sa masa suna mushaful qamari kaga kamar ayatul layli ne sai ya ce mushaful qamari wato abinda yake kunshe da koyar da sihiri wanda yake da dangantaka da farin wata. Kaga abinda yake fada a nan shine abinda yake koyarwa abin nan abin da yake tattare da duhu yake tattare da sharri. Saboda haka dukkan zukatan da suke cike da duhun kafirci ko duhun munafici suke zama mahalli ne na zuba shaidanu. Shaidanu ba sa samun gurin zama a cikin zuciya sai idan zuciya ta zama baƙaƙirinci ta yi duhu. To a lokacin shaidanu sukan samu mahalli su baje kolin su barar da yadda suke so. Haka nan gidajen da su ma suke guraren da suke da duhu nan mu shaidanu suka fi wato iko da gurin. Kamar yadda kake iko da gidanka haka suke iko da zuciyar da take cike da duhu. To a nan za mu gane sirrin da yasa Ubangiji Ta'ala ya bude mana isti'azar da al-falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Saboda duk abin da zaka ci karo da shi na sharri yana da dangantaka da duhu ne. Saboda haka sai aka ce kace ina neman tsari da Ubangijin hasken asuba. To ina neman tsari da Ubangijin hasken asuba. Aka bude isti'azar aka hada ta da Ubangiji ba a ce bi rabbika ba a ce bi rabbil ardi was samawati ba sai aka ce bi rabbil falaq. Yau falaq shine asuba. Hasu asubahi. Asubahi shine mafarin bayyanar hasken da yake bazama yake korar dukkan wata rinjina ta duhu. Dukkan wata rinjina ta duhun dare, dukkan wata rinjina ta mabarnata. Da zanar gari ya fara haske, to wani mugu ko wani mugu sai kokarin ya nemi inda zai je boye kuma. Sai nemi ya je ya samu gurin da zai shiga ya boye hatta kwari wanda suke mugunta. Idan aka ce gari yayi haske su kokarin suke su koma ramukansu. Haka nan su ba shayatinul jinni wanda suka bazu suka fantsama a cikin gari bayan dare yayi to da zarar safiya ta yi sai su kokarin su nemi inda za su koma domin su boye. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya umarci bayansa su nemi tsare da Ubangijin haske wanda yake murkushe duhu yake kawar da duhu ya karya rindinar duhu ya karya rindinar masu duhu. Shi yasa zamu ga Ubangiji Ta'ala a cikin littafinsa yana gaya mana cewa yana fitar da bayansa daga jaffai zuwa ga haske, shaidanu kuma su fitar da su daga haske zuwa jaffai. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Kaga Ubangiji Ta'ala cire bayan sa yake yi daga duffai ya kai su zuwa ga haske. Amma waɗanda suke shaidanu ka waɗanda suka kafirta awliya'uhum at-taghut shaidanu ne abokan su waka suna dauke su cire su daga haske su kai su cikin duhu. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman nafaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha. Wani cike yanzu ashe wanda yake matacce sannan muka raya shi sannan muka sanya masa haske fa ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fi an-nas yana tafiya da wannan haske cikin mutane kaman mathaluhu fi adh-dhulumati zai zama daidai da wanda yake cikin duffai laysa bi kharijin minha wanda ba zai taba fita daga cikin wannan duffan ba zai zama daidai ba. Aw ka dhulumatin fi bahrin lijjin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Horaka duk zaka ga harka ta kafirci, harka ta fitsaranci, harka ta munafici, harka ta rashin gaskiya Al-Qur'ani yana sifanta ta da duhu. Amma harka ta imani, harka ta da'a ga Allah, harka ta tsoron Allah, harka ta mayar da al'amari ga Allah, ta imani ta biyayya ga Allah, Allah Ta'ala yana sifanta ta da haske. Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نور. هذا القرآن يكنون منا على كر إيماني دا على كر جتيا دا على كر مسلم دا على كر الخير دا haske, alaƙar kafirci da shelala da munafici da rashin tsoron Allah da mugunta Ubangiji yana nuna mana alakar ta da ruhu saboda haka imani gaba ɗayan sa haske ne makomar mai imani zuwa ga haske ne mustaqarr fil qalbi al-munif imani baya zama sai a zuciya da take da haske mustaqarr babu haske a zuciya to babu imani saboda haka waɗanda suke dauke da imani haske suke yi fuskar su haske take yi komai nasu haske yake yi shi yasa hadisin sahihain hadisin Quraib an ibn Abbas radiyallahu anhu da yake fada mana lokacin da ya kwana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Nasa Maimuna Annabi ya tashi cikin dare yayi alwala shi ma ya tashi a boye kwaikwayi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Annabi ya tsaya cikin sallah shi ma zai tsaya tare da shi a cike ya ji Annabi yana addu'a a sujjadarsa yana Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وجعل لي نورا النبي نتارو قوان حسكي أتشكو رواية قريب يكي شوى واند يجي حديث ياغا من شوى النبي صلى الله عليه وسلم يافتي كشنسا دسوكسا لحمي وعصبي وشعري سر ولا أبو نجي كنسا سيدي وكأن لا يسا حسكي أتشكي Allah ka sa haske a zuciyata Allah ka sa haske a gadina Allah ka sa haske a jina Allah ka sa haske a bayana Allah ka sa haske a gabana ka sa a damana ka sa a haguna ka sa a samana ka sa a kasana ka sa mun haske ka girmama haske na ba don komai saboda wannan hasken shine alama ta imani alama ta gaskiya alama ta cewa zuciyar babu duhu a ciki don haka babu mahallin shedan a cikin ta saboda haka idan ka dubi abin da yake faruwa a waƙi sai ka gane sirrin da yasa Ubangiji ta'ala ya faɗi al-falaq ya kuma faɗi gasikin idza waqa sai ka fahimci wannan sannan sai na uku wa min sharrin naffatati fil uqad daga sharrin masu tofe-tofe a cikin kulle-kulle wannan sharri shine sharrin sihiri domin an-naffatati fil uqad sune waɗanda suke sihiri suke kukulla kulle-kulle na zare da wata takarda ko wata fata ko wani gashi a kukulla shi a jikin wani kara ko wata itaciya sannan a rika tofawa ana nufin a sihirci wanda ake bukatar sihiri annafas shi da mutum ya tofa abu tare da yawo wato shi da ake kira annafas da sharrin naffakatu wanda suke tofa tofi za ta tofa abin da iska ta fita tare da wani abu na yawo domin wanda yake nufin sihiri wanda yake asahir lokacin da zai yi sihiri zuciyarsa ta cika da mugunta ta cika da kaidi da makirci da kullatar wanda yake so ya cutar a wannan lokacin kuma shaidaninsa al-arwahul khabisa shaidaninsa da suke tare da shi za su kawo masa agaji yayin da za a yi wannan tofa-tofan su ma za su ba da tasu gudunmawa ɗin to idan suka haɗu suka ba da wannan suka yi wannan tofa-tofan tare da taimakon shaidanin da suke tare da su to a wannan lokacin shi wanda aka nufa da sihiri sai ya cutu bi iznillahi al-kauni al-qadari wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah al-izn huna al-izn a wannan ayar ba ana nufin al-izn al-shar'i ba addini Allah bai izini ai tsafi ba ana nufin al-izn al-kauni al-qadari wanda Allah ta'ala ya riga ya kaddara cewa zai cutu da wannan sihiri to a daidai lokacin sai ya cutu wanda zai ce to ai shi sihiri ba mata ne kawai suke yi ba me yasa nan aka ambaci mata ce naffasat mata masu tofi a cikin sihiri a cikin kulle-kulle tare da cewa kuma maza ma da yawa suna yin sihiri to wasu suka ce kamar Abu Ubaida suke cewa abinda yasa aka faɗi annabfasat saboda ƴaƴan Labid ibn al-A'sam su ne suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri shi yasa sai aka ƴaƴansa mata su suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri shi yasa aka ambaci mata anan saboda ka sababun nuzul sababu nuzulil aya shine dalilin da yasa maganar mata ta fito ba wai dan kawai mata su kade suke sihiri ba wannan shine ansar da wasu suka bayar to amma ansar wannan ba daidai bace domin wanda yayi wa Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ba ayyan bane shi uban ne yadda ya tabbata a hadisi uban shi yayi Labid ibn al-A'sam shine yayi sihirin ba ce banatuhu ba daga shi ibn al-Qayyim yana ganin al-nafasat anan sifa ce ta al-anfus al-anfus al-nafasat al-anfus al-khabisa yana nufin dukkan wata rai wacce take mumuna wacce take muguwa wacce take kullace da mugunta take da nufin kaidi to ita ce aka yi jam'in ta anan kun san duk abin da yake da ru'aqin a larashi ana mata jam'u mu'annas thalith saboda haka aka tara al-anfus sai aka yi musu jam'i da al-nafasat kaga maza da mata duk sun shiga wannan ita ce shine tafsirin da shi wato ibn al-qayyim yake ganin al-nafasat ana nufin ana nufin mata ba ana nufin zukata waɗanda suke kullace da mugunta suke kullace da sharri suke kokarin sihirce wanda ba sa so hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wani mutum daga cikin kabilar Banu Zurayk yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ana ce da shi Labid ibn al-A'sam yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri har ya zamana Annabi sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu ash-shay'a wa ma fa'alahu har sai tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rika ganin kamar yayi abu alhalin bai yi ba har wata rana take cewa hatta kana zata lailatin har wata rana zata yawmin aw zata laila yana gidana inji Aisha sace lakinnahu da'a wa da'a annabi yayi ta addu'a wato tun lokacin da abin ya same shi ya san cewa akwai wani da ya kulla masa wata mugunta saboda yake ta roƙon Allah ya yi mata to ya zo gidan Aisha sai yake cewa ya Aisha ash'arti an Allah aftani fi ma tafaituhu fihi baki san Allah ta'ala ya amsa kira ya amsa addu'a ta ba ya amsa abinda na roke shi game da abinda na roke shi shine addu'a da nake yi masa yake cewa to ga wasu mutane sun zo guda biyu daya ya tsaya daidai kai na daya ya tsaya daidai kafafuwa na sai dai daya ya ce wa daya ma waj'ur rajul me yake damun mutumin ne suna rufe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai dayan ya ce maqbub ai an masa sihiri larabawa suna da kalmomi wato kalmar maqbub daga tiddu ne tib tib kusan magani to ra'ayi mutumin da aka yi wa sihiri kuma a ce tib kamar tafa'ulan ne bi salamati suna kamar irin fatan Allah ya bashi lafiya kun san wani kulama ko biciji ya sare shi sai a ce salim kuma ko a ce ladi sai a ce salim aka san ladi ne wanda ya samu ya warke shine salim ba mutum kuma an sare shi yana wayo wayo a ce me yasa ne shi a ce salim haza tafa'ulan bis salama dan Allah ya bashi lafiya an gane ko shi yasa koda kana jin ciwo a jikinka aka tambaye ka ya jiki ka ce da sauki yana da kyau tafa'ulan ba ƙarya kai ba tafa'ulan ne bis sauki kana fatan Allah ya baka sauki ne kuma duk abin da kake ciki akan na wasu kai da sauki saboda haka sai ya ce da shi matsubo sai ya ce wa man tabbahu yani man sahara waye ya masa sihiri sai ya ce da shi Labid ibn al-A'sam kaga ba ayyansa ba kenan Labid ibn al-A'sam sai ya ce fi ayi shay a cikin me yayi masa wato me ya kukkulla ya har hada ya masa wannan sihiri sai yace fi mushkin wa mushaba wa duffa tal'i nakhlatin zakar ba ya amfani da mataji da gashin jikin matajin kai da kuma wato busasshen ko kwansan namijin kwansan furen namijin dabino da kwansan furen namijin dabino ya hada da matajin kai da gashin matajin kai aka kukkulla aka har hada da shi aka hada tsafin idan aka sa tsafin sai ya ce fi bi'ir zurwan a wata rijiya da ake kira bi'ir zurwan rijiyar zurwan to Allah sallallahu alaihi wasallam yaji wannan abin da suke fada kaga an bashi haske an buda masa asirin yanzu ya san me ya faru me aka yi a ina aka sa abin to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa wasu daga cikin sahabbansa sai ya ce to ku zo mu je guri kaza suka zo yake cewa ya Aisha yake ga mata ba yace yace ka annama ahanu qa'atul hinna wato saboda bala'in tsafin jafin tsafin yace ruwan ta ya koma kamar ruwan wato ruwan lalle sai da ruwan lalle jawur kamar ruwan lalle ce au ka anna ru'usa naqliha ru'usu shayatin ce ƴaƴan dabina kai ka ce kawunan shedanu ne ƴaƴan dabina da suke kewaye da ita rijiyar wato komai na kusa da jikin rijiyar ya canza shi ne sai ya rasu la afala sahrashtahu ya manzon Allah baka fito da shi ba wato baka fito da wannan kullakullan da aka yi ba sai yace faqad afani Allah Allah ya bani lafiya bakarihtu an usawira ala an-nas fihi sharran fa amara bihi fadufina fa amara biha fadufina yace Allah ya bani lafiya saboda haka sai daga bai dace ba in ta da wani sharri kuma cikin mutane sai nace abin da rijiyar gaba da sai aka binne ta saboda haka wannan ruwa tana nuna mana da ya samu lafiya aka tono aka ga menene aka binne abin da ya samu lafiya shikenan bai fito da abin ba amma akwai ruwaya a cikin Sahih al-Bukhari ruwayar Sufyan ibn Uyayna wanda a cikin ta yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wannan rijiyar fa qala hadhihi al-bi'ru allati uritaha shi wannan ita ce rijiyar da aka nuna min a mafarki wa ka'anna ma'aha nuqa'atu al-hinna wato ruwanta kamar ruwan da aka dama da aka dama lalle da shi wa ka'anna naqlaha wa ru'usu sayatin dabinan ta ya'in dabina kamar kawunan shedanu sai yace fastukhrija sai ya sa aka fito da wannan tsafin sai tace ya rasulullahi afala tanashab ya rasulullahi ba za ka yi abinda za ka warware tsafin ba sai ce amma wallahi fa kashafani Allah Allah ya bani lafiya wa akrahu an usira ala ahad min an-nas sharra amma ba na san kuma taso wani daga cikin mutane wani sharri saboda haka a wannan hadisin za mu ga cewa ya fitar da shi sai sa Imam al-Bukhari yayi masa tarjuma babun hal yustakhraju as-sihr shin ana zuwa a tone sihiri a fito da shi ko ba a yi to ka dubi hadisan guda biyu sai ka kamar sun ci karo da juna wani gun an ce ya fito da shi wani gun kuma ce bai fito da shi ba to duka Ibn Qayyim ce duka ba ta cin karo da juna fitowar da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ita ce fitowar da aka ce bai yi ba fito da shi da ake nufin ya fito da shi shine ya fito da shi daga rijiya fitowar da kuma ya ce wa Aisha ba zai bai yi ba shine ya fito da shi ya nuna wa mutane an gane in ya nuna wa mutane a nan wani kuma sai ya ga wani abin kuma sai ya samu nakani shi yasa ba daidai bane ko da mutum ya taba zama boka ne shi ya tuba ya zo gaban jama'a yana fadar yadda suke yin tsari ba daidai bane domin wannan yutiru ala nasi shar wani kuma a lokacin shedan ya riga masa huduba cewa hanyar nan ana samu fa kai ba za ka dan gwada ta maka gani akwai wani fitaccen abokinmu ne haka da yana da harkokinsa na bid'a in maulidi ya zo su ne yan tara kudin maulidi to wata rana sai na gan shi sai na ce na ji labarin an ce ka shiga tsafe-tsafe ya ce kwarai kuwa an gaya maka na je na so littafin koyon tsafi ba zan faɗi sunan littafin ba ya ce an gaya maka na ce ya ce to mun ganan ba ci ne gara mu bada wannan ba to wani daga nan daga ya ji shi kenan ka ba shi wani mista ka ba shi flu ka ba shi wata kofa shi kenan saboda haka sai ya ce bai fito da shi ba sannan mutane in ya fito da shi suka gani hankalinsu tashi zai domin za a yi ta tambaya me ya faru ai mutumin nan ne waye labidu din nan wannan din nan na unguwa kaza to yanzu nan sai a samu kuma wanda su yi zuga sai za a je a kona gidansa za a je a dake shi shi kenan sai a shiga rigima su ma yan uwansa su ce ƙarya yake masa sharri ai wallahi sharri shi kenan sai a shiga fada to shi kenan gari sai ya rubun su ne to tunda dai Allah ya bani lafiya ba dalilin kuma da zai sa in haɗa mutane fitina wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam. sai a wacce ruwa da ta baya ce gidan annabi yake zuwa amma har ya koma ga Allah annabi ya koma ga Allah bai taɓa ma tayar masa da maganar ba gashi mala'iku suka gaya masa kuma gani ya kuriji ya zo aka tona aka fito da tsafin gashi inda aka gaya masa shi to wannan ita ce fitar da shi da bai yi ba wato ya fitar wa jama'a ɗan waɗanda suke tare da shi sun gani amma bai fito ya zo ya nuna mutane ba kasan in wani ne shi kenan sai a rika ɗaukan abin ba a hoto ala musamman yanzu da a yi ta turawa a YouTube a yi ta turawa a Facebook a ina ne a ina ne wani kuma daga lokacin an koya masa sharri kenan yan bid'a musamman mu'tazila da waɗanda suke bin tafarkin su sun soki wannan hadisin sun ce wannan hadisin yana zubar da mutuncin annabci ne kuma yana sa mutane su shakka akan annabci domin suna cewa idan har an yarda an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kana yuqayyadu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'a wa lam yaf'alu har zai rika jin yayi abu kaza alhalin bai yi ba to kenan ma wahayin ma sai ya zama watakila ya ji an yi masa wahayi alhalin ba a yi masa ba kaga shikenan sai mu shiga shakka ma abinda yake faɗa a daidai wannan lokacin ma wahayin ne ko kodai yana daga cikin abinda ake riya masa alhalin ba a riya masa ba saboda haka sai suka ce wannan ya nuna wannan hadisin ba gaskiya bane ba wani sihiri da aka yi wa annabi ko ba gaskiya bane ba hadisin ƙarya ne sai suka ƙaryata shi wanda malamai suka yi musu raddi irin su al-Imam al-Mazari a cikin sharhinsa al-Mu'lim sharh Sahih Muslim ya musu raddi yake cewa dalilai da dama ba ɗaya ba ba biyu ba da mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne kuma abinda yake faɗa daga Allah yake faɗarsa kuma Allah ta'ala ya bashi kariya akan duk abinda yake faɗa abinda yake faɗa mala'ika ne yake kawo shi kuma daga Allah yake kuma Allah ta'ala ya tsare wannan duk mun samu dalilai masu ƙarfi da suka tabbatar mana da wannan don haka duk wani abin da za a ce mana zai soki waɗannan dalilai da muka samu ba za mu yarda da wannan maganar ba saboda haka maganar a ce wani abu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam na sihiri zai sa mu yi shakkar annabcinsa wannan ma aizancen banza ne kuma abin da ya shafi al'amarin duniya wanda ba a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam don ya karrara waɗannan al'amuran duniyan ba kuma risalarsa da ta zo ba don wannan ta zo ba to abin da yake iya samun mutane shi ma zai iya same shi kace kamar rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya har ma rashin lafiyar sa shi kamar yadda yake cewa ana lullunka masa ba ma irin wanda ake wa ordinary mutum ba su annabawa rashin lafiyar su dan zazzabin da zaka yi shi sai a lullunka masa su ba iyaka saboda haka yana abin da yake samun mutane na rashin lafiya shi ma zai yana samun sa don haka ghayru ba'id ba abu ne da ya nisa da hankali ba a ce an rika sa masa tunanin abu alhalin bai yi bai ji cewa yayi kuma kamar yanda ma ya zo a cikin wasu ruwayoyin a cikin Bukhari da wani sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji cewa ya zai kiwa iyalansa alhalin ba haka ba ta faru ba to kuma wannan duk yakan kasancewa mutum yayin da aka yi masa irin wannan sihirin shine suke kira sihirut takhyil fata mutum wani bangare na tunani ya rika jin abu alhalin yayi ko bai yi ba ya rika shakka ya rika yawan taraddudi a cikin al'amari to wannan ya shafi wannan jalibin ne babu abin da ya taba na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya taba na dangane da wahayi amma abin da ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wato shaidanu sukan bujuro masa ba ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah shaidanu sukan bujuro masa don su bata masa sallah ba kaga wannan baya hana shaidanu su yi muhawala su yi kokari su ga cewa sun cutar da shi ta irin wannan wannan bangaren saboda haka abin da yake samun mutane na rashin lafiya ko su kasa tafiya sai an kakkama su sai an yi mutum ya kakkama sai ya dafa wani sannan ya iya tafiya yana iya samun annabawa ko su ji ba sa iya magana sai da kyar wannan zai iya samun annabi ciwon kai zazzabi wannan duk zai iya samun annabi wannan ba shi da alaka da abin da ya shafi isar da manzanci saboda haka wannan hadisi ne wanda Ibn Qayyim yake cewa hadisi ne sabit talaqatu al-ummatu bil qabul babu wani daga cikin al'umma cikin malamai masana hadisi wanda ya soki wannan hadisi su waɗannan da suka tashi sukan hadisin sai suka soki Hisham ibn Urwa cewa shine yayi kuskure hadisin ma ba haka yake ba ba ma gaskiya bane tare da cewa Hisham ibn Urwa malama hadisi duk sun karbe shi Imam al-Bukhari da Muslim sun ittifaki akan fitar da hadisan sa daga mahaifinsa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha Hisham al-Urwa ta'ala Aisha hadisan sa suna nan da yawa kuma hujjar da suke cewa wai idan muka yarda da wannan hadisin cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri to kenan maganar da kafirai suka faɗa kenan gaskiya ne in tattabi'una illa rajulan mas'ura da suka ce ba wani kuke bi ba sai mutumin da aka yi wa tsafi cewa in muka yarda an masa tsafi ashe kenan abinda suka faɗa gaskiya ne kamar yadda Fir'auna ya ce wa Annabi Musa inni la'azunnuka ya Musa mas'ura ce ni fa da san da nake maka fa an maka sihiri ne ko mutanen Annabi Salih ko mutanen Annabi Shu'aib da suka rika cewa inna ma anta min al-musahhari cewa kai kana cikin waɗanda aka yi wa sihiri suka ce to bai yi wa ayi wa annabawa sihiri domin wannan ya kore abinda Allah ta'ala ya tabbatar ko kuma ya yi daidai da abinda kafirai suke faɗa game da su to duk wannan maganganu ne waɗanda suke ba su da tushe ba gaskiya ba wannan hadisi dai duk malaman hadisi sun karbe shi sayyid al-bukhari da muslim sun ruwaito shi duk wani malamin hadisi ya karbe shi haka nan duk malaman tafsiri kaka sun karbi wannan hadisi haka nan malaman hadisi abinnan malaman fiqhu malaman tarihi dukkan wasu wanda suka san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi rubutu game da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da wannan hadisi saboda haka maganar su za a dauka ko maganar ɗan ahlul kalam waɗanda ba san ko ba sai ce ku ce kawai saboda haka wannan sihiri ne wanda bai wuce wani bangare da rashin lafiya da yake samun mutum ba Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan kuma ya samu lafiya wannan bai yi masa tasiri ba kamar yanda muka san cewa annabawa suna rashin lafiya annabin Allah yakan yi annabawa suka iya suma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana kissar annabi Musa falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa laysa sa'iqa shine ya suma ya fadi ya suma wannan baya korewa wa kuma ya tabbatar da cewa maganar da Fir'aun ya faɗa inni la azunnuka ya Musa masura baya nuna ya tabbatar da maganar sa kenan saboda haka yadda za su iya suma annaba za su iya suma za su iya rashin lafiya za a iya dukan su za a iya zagin su za a iya cin mutuncin su wannan duk yana faruwa kuma wannan yana daga cikin bala'in da Allah ta'ala yake daukaka darajar su da shi أشد الناس بلاء الأنبياء كما عندما ذا الله يفدا أشد الناس بلاء الأنبياء سورة أن جربي سود إيران أبن داك جربي الأم من سود سود أن جربي سود أن كشو سود أن دكو سود أن زاجو سود أن قلو سود سورة هكا النبي بعد بنيك بما قل ما كنت بدعا من الرسل ني بعد بنيك با أشكي من ذلك ba ni ne farau ba gabani na ayi manzanni saboda abin da ya samu sauran manzan annaba zai iya samun sa sallallahu alaihi wa sallama saboda wasu daga cikin makiyansa suka yi masa sihiri wasu suka fasa masa kai kamar lokacin da yake sujjada wasu suka dauko tumbin tsohon abin nan raƙumi suka zuba a kan sa yana sujjada kaga duk wannan ba zai cutar da annabcin sa ba bal ma wannan zai kara daukaka darajar sa ne a gurin Allah يا ثبت أتكن في مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جبريل عليه السلام يا ذو يسعى معنى الفلسل يا محمد اشتكيت يا رسول الله كاي نسل لا فيها تاجي لكم كما يجيب فقال لك مثلا نعم في مثل رقيات بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك كشوا da sunan Allah nake maka ruqya min kulli shay'in yu'zika daga dukkan wani abu da zai cuce ka kada yanzu mu an hada shi a ruqya da hauka na an ce za a yi wutar zata a cikin ko ya tabi ne saboda wai ana kamar ruqya wai sai maka fushi sai zarare ce to ko ya samu wato ya yi gamo ne to sai ga mutum yana buƙatar ruqya amma ya ci bile shi ba za a yi masa ruqya ba wato aka yi masa ruqya shi wani ne kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ya masa ruqya bismillahi arqika bai ta ce ruqya ba ta wanzu na ce ruqya ba ruqya ita ce ruqya Rukya, jadi hukum hausan saya tadi tu. Betul, rukya tu. Ma'ruf rukya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'urkika ba. Ba'urkika arkika. Jaga kalmat rakati tulati lagi ilim barubah idan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zika. Ina maka rukya da sunan Allah. Jaga doa benda ni sifat tak kaya. Min kulli, min syarri kulli nafsin. Daga syarri kuwa syarri aw aini hasidin. Ku kambun bakar ni hasada. Allahu yashfika, Allah baka nadia. Bismillahi arkika. Dasunan Allah liki masyarakia. Sama kata Jibril ya zani ma basa tali. Daga syarri dukkan. Wani watalai watazuchi abu wa kukuroni bi kambun bakar. Wana kuwa zati yubati ilan. Ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake damun sa din. To shi kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana damun yana iya same shi kuma Allah ta'ala ya bashi dadiya. Amma wacce a in tattabi'una ila rajulin mashhura ko inda ma anta min al-musahhari wallan kalba sihiri ala sallallahu alaihi wasallam wanda sihiri ya haukaci. Domin anan abinda suke nufi bai cancanta ayi masa biyayya ba ayi masa da'a a shugabantar da shi har a ba shi shugabancin addini saboda ba shi da yana da tabin hankali ba mai hankali shine abinda suke nufi da sihiri anan sihirin da ya hauka taddabe shi amma dan mutum ba shi da lafiya sai a ce ba za a yi masa da'a ba ba shi da lafiya karma sihiri a fassara ta da rashin lafiya kawai wannan ba daidai bane sihiri da abinda suke nufi da sihiri anan hauka su ce mu'allamun majnun kai wanda yake wanda aka yake mai tabin hankali ne amma dan mutum ba shi da lafiya wannan bai hana a yi masa da'a saboda haka makiya annabawa duka ba su taba sukan wani annabi ba ba su taba sukan wani annabi da cewa ba shi da lafiya su ce ya zalu baka biyayya kai da ba kake rashin lafiya ba su taba yin wannan ba sun shefe su ne da cewa an musu sihiri sun haukace don haka bai kamata a bi su ba Allah ya ce kaifa darabu laka al-amsal fa dallu fala yastati'una sabila suka buga misalai daban-daban akan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sha'ir mawaki suka ce sahir mabadi suka ce majnun mai tabin hankali kalmomi daban-daban sun je ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zama kawai suna fagamniya ne suna kawai bige-bige ne kamar mutumin da ya fashe hanya ya shiga nan ya binne shi yana neman hanyar da zai fita ya binne to haka suka zama shi yasa Allah ya ce fa dallu fala yastati'una sabila to haka halin anbiya yake halin annabawa haka yake afwan haka halu a'da'i Allah yake makiya Allah haka halin su yake kullun sai dai su taka maka ne a ce wannan gobe a ce wannan jibi a ce wannan amma hikimar da ta sa Allah ta'ala yake jarabar annabawa shine na farko Ubangiji ta'ala yana jarraba su da abin da zai iya samun su daga kafirai don su samu kamala ta ɗaukaka a gurin Ubangiji sannan wani wanda zai zo ya bi hanya irin taku shi ma idan wani abu ya same shi irin wannan ya tuna cewa ya taɓa samun wasu daga cikin annabawan Allah sun yi haƙuri don haka shi ma ne zai hana ya haƙuri sai ya koyi da su ya haƙuri sannan kuma ma'aunin kafirai na zunubi ya ƙara cika su cancanci uqubar Allah ya zamana 100 bisa 100 sun cancanci duk abin da Allah zai musu saboda sun cika duniya da saban Allah har ta kai sun suna taba annabawan Allah suna cutar da su kuma malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa ila sihiri yana tasiri kuma sihiri gaskiya ne wato sihiri yana tasiri kuma yana kuma gaskiya ne ba kamar yadda wasu daga cikin fira kamar mu'tazila suke cewa sihiri ba gaskiya bane ba ya da tasiri ba ya iya sa mutum rashin lafiya ba ya iya kashe mutum ba ya iya kulla ba ya iya rabawa wannan ba gaskiya bane alqur'ani da sunna sun nuna cewa sihiri gaskiya ne kuma sihiri yana tasiri zai iya sa mutum rashin lafiya zai iya sa wani ya so wani zai iya sa wani ya ki wani zai iya rabawa zai iya hadawa wannan ita ce aqidar ahlus sunna sun yadda wannan kuma ayar min sharrin nafasati fil uqad ya tabbatar da haka tunda idan da a ce bai da tasiri to bai za ka nemi tsari daga gare shi ya zama bai zan sharri ba bai zama abinda za a nemi tsari daga gare shi ba sai da ya zama mai tasiri ne Allah ya ce wa bi dharrin bihi min ahad illa bi idnillah فيتعلمون به ما يفرقون به ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا شيء لا تاثير هذا لا تربط كان مجيد ما تسع وتسسني كيهي أتكانوس صورا كوالا يالونا سيري يلا تاثير idan a kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da masu sihiri suka yi sihiri lokacin da yake bal alqu kujefa lamma alqu sahru a'yun an-nas wa sahabuhu wa ja'u bi sihrin 'azim yayin da suka jefa sandidan su da igiyoyin su sai suka sihirce idanuwan mutane wastarhabuhum suka jefa tsoro mai tsanani a cikin su a zuciyarsu suka tantu waja'u bi sihrin 'azim suka zo da babban sihiri anan Allah ta'ala ya nuna cewa masu sihiri sun sihirce idanun su da ba shi sihiri imma ya zama ko dai kai ta'sir fi halin mar'i ko ta'sir fi halin ra'i ko shi a wanda yake ganin ai tasiri a kansa ko yayi tasiri akan abin da kake gani yayi tasiri akan abin da kake gani ka rika ganin wani abu daban wani abu yana faruwa wanda zai kidabar da kai ka kasa gane kanka ka ga tabarma na tafiya ita kadai ka ga shimfiɗa tana ta tafiya tana ta gudu saboda su masu sihirin ista'alu bi shayatinihim sun nemi taimakon shaidaninsu wanda innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu saboda ka shaidanin suna ta jan tabarbar a guje kai ba ka ganin su amma su suna ganin su to haka sai ka ga tabarman na gudu ka ga tana yawo a iska kuma su kiyawo da kai ka ga na at-ta'sir ne fil mar'i don abin da shi yana faruwa amma baka san ta yake faruwa ba ko at-ta'sir fil ra'i kai ai maka tasiri ka rika ganin ka rika gane gani kawai karɓi ganin abubuwa shi ne sa'aru a ayyunan nan muqayyad ilayhi min sihrin annaha tas'a su rika ganin ga sunan suna baka ba gaskiya bane yadda wasu kamar su masu inkarin tasirin sihiri kamar su Fakhruddin Razi da suka zo magana sihiri da aka yi a lokacin annabi Musa sai suka ce wannan abin nan din waɗannan igiyoyin ai abinda sun yi amfani da zeba ne zeba saboda zeba kuma aka sa shi a rana in ya ji rana yakan motsa abin da yake tare da shi saboda haka ai da shi aka yi amfani aka rika motsa sandunan da igiyoyin don su nuna cewa ana sihiri bai da tasiri wani abu ne aka yi amfani da shi wanda malamai suke cewa wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne na farko Allah ta'ala ya nuna cewa saharu a'yunan nan sun sihirce idanun masu gani in har za a sihirce idanun ka wani abu za a rika nuna maka wanda ba shi bane idan da zai ba ne aka saka to zai zama abin da yake faruwa din shine abin da ya faru din ba wani abu bane sabo ba wani abu bane da aka sihirce idanun ka an baka sihiri ko ba a baka sihiri ba in aka sa zai ba ko abin zai motsa an gane kamar yadda muke gani yanzu a cikin waɗannan electronics din na zamani harkar su computer su iPad su wani da za ka sa ɗan yatsa ka taɓa ga wani abu ka ja ka ji ya jawo duk abin da za ka ɗauka ka ja ka sa yatsa ka fulga ya yi ƙasa ya yi sama ya yi can ya yi can ba zai yi ba sai wannan to wannan sihiri ne aka yi maka ba sihiri ba ne wannan ba cikin sihiri wannan hakika ce abin da yake faruwa shi kuma aya Allah ta ce sa'aru a'yunan nas kaga ashe abin da yake faruwa ba shine abin da suke gani an gane ko saura ka cewa zai ba inda zai ba ne sai ya zama warware ba zai bukaci sai a ce ba sanda talqahu ma yafi kun ba da sai a ce zai ba sun kawai sai a ce Allah da Musa ne ka ce zai ba sun kawai ai zai ba ne je ki ne shi kaga za su tafi kamar Ibn Taymiya da Ibn Rufa'iyya lokacin da suke su suna iya shiga karama za su iya shiga wuta yace ya yadda a zo a shiga wuta shi ma zai shiga amma da sharadi a kasa gudu siwa kaka kan a shiga saboda ya san abin da suke shafe jikin su da shi yace akwai dabarar da suke yi su sa wani man kwaɗo man waye a shafe jiki to dan yan sakan in za ka ratsa wutar ba zai tasiri a jiki ba wannan man zai ba da kariya shi suke sawa mutane ba su sani ba sai ta ɗauka ai tsaba ya karama shi ta sa wutar ma ba ta ce to shi ko ya san me suke to kaga wannan ba sihiri ba wannan kawai dabara ce ko wallahi ne to sai ka wannan da bambanci tsakanin wannan da wannan magana ce wanda suke malamai sun fada data a cikin littafin su domin mai da martani ga masu cewa babu sihiri ko sihiri bai da tasiri bai da hakika wanda ya sabawa ra'ayin ahlus sunna wannan ayar kuma tana goyon bayan ra'ayin ahlus sunna da suke tabbatar da cewa sihiri yana da tasiri shi yasa Allah ta'ala ya nemi ka nemi tsari da gare shi za mu fara anan insha Allah sai sati na gaba za mu dashi wa min sharri hasidin idza hasad abinda muka fara ne dai Allah ba mu yarda Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam